بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar rana Asabar ce da daidai da 17 ga watan Safar, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 22 ga watan January shekara ta 2001. Wannan shine kaso na 31 daga cikin jerin karatuttukan littafin Fiqhu Sira 2011. Wallafar babban malami Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan ba a manta ba, mun yi karatu dangane da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da khalwa da yake tafiya kogon Hira. Menene ma'anar wannan khalwa? In yaje me yake yi? A wani lokaci ya rinka yin wannan khalwa? Sannan waɗanne darussa ne mu musulmi a yanzu za mu diba dangane da wannan khalwa? Sai malam ya ce, darussan da za mu ɗiba daga ciki mu gane cewa ba ma dai zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abu ne wanda ana tsammanin zai zo ɗin. Wannan tsammanin ya faru ne ta hanyoyi guda biyu. Hanyar farko ita ce littattafan da ake karanta na annabawan da irin su Taurat da Injila. Ana jin waɗannan karatuttuka kuma a bakin masana na waɗannan littattafai cewa wani annabi zai zo. Shi annabin ga siffar shi, shi zamanin da zai zo ga siffar shi, sannan ga siffar garurukan da zai zo, ga kuma irin halaye da ɗabi'un shi wannan annabi. Kun ji hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu, malaman duba da 'yan tsubbu da masu bugun ƙasa su ma sun rinka ba da labarin bayyanar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To menene yasa wannan hanyar ta zama daga cikin hanyoyin samun labarai? Ba ana magana cewa fannu yanzu a musulunci ne mun amintu da waɗannan hanyoyi ba, sai dai ana baka labarin cewa mutanen da ke zaune a jahiliya waɗannan na daga cikin hanyoyinsu na samun bayanai. Ko kun fahimta? Hanyar 'yan tsubbu da 'yan duba da makamantan haka. To sai malam ya ce, ba daga cikin fa'idojin da muke ɗauka a wannan darasi, ma'rifatul ahdathil lati tajri wa muqaranatuha bima tahaddathat anhu an-nusus, sanin al'amura da suke faruwa da kuma waɗanda suke gudana da kuma ana gwada su da abubuwan da nassoshi suke faɗi. Aw bima yustaraqu min as-sam'i, ko kuma da maganganun da aljannu suke zuwa suna jewa a sama. Ma'ana kun fahimta jama'a? Wannan darasi na karantar da mu muhimmancin ka rinka sanin abubuwan da ke faruwa a zamaninka, sannan waɗannan abubuwa ka rinka kana gwada su da irin yadda nassoshi suke bayyanawa. Wa min al-jam'i bayna hadha an-nassi aw bima ja'a min istiraqi as-sam'i, sannan kuma har wa yau yana da fa'ida ka rinka gane muhimmancin hada irin waɗannan nassoshin ko kuma da irin waɗannan maganganu da ake jiwa daga sama, ma'a shawahidil waqi', tare da abubuwan da ake ganin suna faruwa. Tazharul alama, to wannan yakan bayyana da alama allati tadullu ala qurbi bi'sati nabi sallallahu alaihi wa sallama, wannan na bayyana alamar ainihin wato da ke nuna kusancin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wato abinda wannan magana take nufi kenan. Malamai da ke wancan zamani da masana, yayin da suke hada waɗannan al'amura da suka rinka faruwa na yanayin lokuta da juyin juya hali da ya rinka faruwa game da harkokin addinai da wasu irin al'amura da suka rinka abkuwa a ƙasashen Laraba da makamantansu, sai suka rinka hada su tare da abubuwan da suke sane da sunan nassoshi da kuma maganganun da jahilai ke zuwa wurin bokaye suna jiwa da 'yan tsubbu. Waɗannan al'amuran da suka hada sai suka maida su alama da ke bayyana kusancin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa annama warada, kuma cewa duk waɗannan nassoshi da suka zo a wisturta min san'in, ko kuma maganganun da aka jiyo su, zaharar dalailuhu fi ardil waqi', abubuwan da suke nuna sai suka abku kamar yadda ainihin wato aka fahimci abu. Kun fahimta jama'a? ma'ana waɗannan nassoshin na At-Taura da Injila da aka rinka karantawa da sauran bayanan da aka rinka jewa wurin ƴan tsibbu da kuma aka rinka hada da abubuwan da suka rinka faruwa a wannan lokacin da aka hada su sai aka tsammaci zuwan Annabi ko kun fahimta sai kuma Annabin ya zo kamar kana zaune sai ka ji iska ta taso sai ka ji guguwa sai ka ji tsawa ta buga to me ake tawakkui me ake sa rai ya zo kenan ruwan sama kuma sai aka ga ya zo amma a lokacin da aka ji iska da guguwa da tsawa sai aka ce za a yi ruwan sama me yasa aka yanke hukuncin za a yi saboda alamomi da suka saba faruwa in za a yi ruwan sama an ji sun faru to sai kuma suka faru to mutane sun riga sun saba kafin wani annabi ya zo annabi yake da wannan zamani ko annabin da ya gabata yana ba da labarin alamomi sannan su kuma masana sukan dubi wasu sauye-sauye waɗanda waɗannan sauye-sauyen sukan shimfiɗar da yanayi da ke nuna cewa akwai annabi na nan zuwa ko mun fahimta jama'a to malam sai ya ce wa hadha yaquduna ila alfa'idati tsaniya wa tsalisa to tunda har mun fahimci wannan a matsayin shimfiɗa ko to wannan zai kai mu zuwa ga fa'ida ta biyu da ta uku to ita fa'ida ta biyu da ta uku fa'ida ce wadda mu yanzu da muka zo bayan waɗannan abubuwa da suka faru waɗannan darussa ne za mu haɗa su da mu kuma abubuwan da suke faruwa a zamanin nan don ka gane muhimmancin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama alherin zai tafi har zuwa duniya ta tashi shine duk wata gaba ta rayuwar shi idan ka karanta ta kana zarce ta sai ka ga cewa zaka iya juyo ta daidai da zamanin ka kai kuma ka ci moriyar ta sallallahu alaihi wa alihi sallam sahiyan nabi ahammiyatu mutaba'atil ahdath wannan darasi na nuna muhimmancin bidiyar abubuwan da ke faruwa allati tajri waɗanda suke ainihin gudana wa rabbaha bin nusus da kuma rinkai ana hada su da nasoshi ko kun fahimta yanzu menene yake faruwa a duniyar ka a yau a garin ku meke faruwa a ango ku meke faruwa cikin gidanka meke faruwa so da dama nakan yi inkarin wasu waɗanda ba sa auna abubuwan da suka faru ga nau'in irinsu da suka gabata don su sanya za su gyara matsalolin da suka saba faruwa a wannan fagen ko kuma su yi kokarin gyara matsaloli ko kuma su yi kokarin rage matsalolin ko da ba su gyara ba misali jama'a ku dauki fage namu na da'awa mafi yawancin malamai a kasar Hausa kamar yadda dan fodiyo ya faɗa a cikin littafin Nurul Albab kun ga magana ta dade kenan yace na daga cikin bid'ar malaman kasar Hausa rashin ba da muhimmanci game da karantar da matansu da ƴaƴansu da bayinsu don lokacin akwai bayi ko kun fahimta to wannan me ya haifar da galibin gidan malamai yana mutuwa jahilci da barna na tasowa ta ainihin rukusa wannan ainihin gidan to yanzu waɗannan abubuwan sun faru a baya ko ba su faru ba sun faru yanzu suna faruwa ko ba sa faruwa to yanzu abinda waɗannan abubuwan ke nuna maka in kana da hankali kai almajiri ko ɗalibi ko ustazu to sai ka natsu sai ka tsaya sai kai karatun ta natsu game da menene ya kai haka ya faru kuma waɗanne hanyoyi za a bi a hana faruwar haka ko kuma a rage su na ɗaya daga ciki shine Bahaushe ya ce kowace ƙwarya akwai abokin birminta mafi yawancin malamai a ƙasar Hausa tun a wancan zamanin har ka taho a yanzu bushewa ta farko da take samun gidajensu shine ba sa aure tare da lura da mukafa'a abin nan da kufu da malamai na fiqh su kawo menene ake nufin da kafa'a abinda ake nufi da kafa'a shine dan boko ya auri yar boko sai su haifi ƴaƴa waɗanda suke da tunani da ɗabi'u irin nasu dan arabiya ya auri yar arabiya sai ƴaƴan su tashi da tunani irin nasu. To ustazu ya auri wadda take ita ma ustaziya ce. To galibin abin da yake faruwa, ɗan boko sukan zama well guided, ɗan arabiya sukan zama well guided, amma ustazai sukan zama misguided. Abin da yake faruwa, galibin ustazai sukan tashi da wani irin zafin kai da rashin auna abubuwa. Duk inda aka je ga ta karatun Alƙur'ani ya ga wata yarinya ita ce ta ci, sai ce kawai zai aure ta. Malamai na hadisi kafin su kira ka fiqa, sai sun dubi siffofi guda biyu. Siffar farko ita ce ne siffar bab. Abin da ake nufi shi ne ƙarfin hadda, nagarta hadda, kiyaye abin da ka karanto shi har ran da za ka ba da shi ya zama yana nan keke da keke gaba ɗayan shi, shi ake kira bab. In har aka same ka kana haddace abu amma ranar bayar da shi yana gargada, ba za a siffanta ka da wannan kalmar kai tsaye ba, sai an ƙara da wata da za ta ɓarnata ta, ko kuma sai an rusa ta gaba ɗaya.
Siffa ta farko kenan. Siffa ta biyu,
malamai suna duban hali,
wannan hali shi suke nufi da ainihin al'adala. Al'adala, to wannan al'adala ɗin nan
abin da ake nufi shi ne musulmi mai cikakken mutunci, shi ne kawai ake nufi da Hausa. Musulmi mai cikakken mutunci, duk wanda za a ce musulmi ne a ce to yana da mutunci gwargwado dai da magana ko, to ba sa kiran shi adili. To yanzu kenan malaman hadisi da ba su karɓi hadisi a wurinka ba, ko kana da hadda sai kana da cikakken mutunci ko, to haka bai halatta ka aura ba, ko da tana da karatu sai tana da cikakken tarbiyya. Amma ustazai sukan zama carried away, da zaran an je makaranta kaza an yi gasar karatun Alkur'ani, ya ji ta malaman Islamiya sun dura mata ayoyi guda 60 na cikin suratul Kahf, ta bi dare ta haddace, ta haddace wasu waƙoƙi masu baiti 17, ta haddace kaza, ta haddace kaza, gaba ɗaya sai ya rikice. Madadin ya natsu. Wannan natsuwa da nake cewa ko in kalora shine duk abin da ka je ka natsu ka yi tunanin me zai je ya dawo in an yi kaza. Wannan da ya zama akwai karancin shi, in ma ba babu shi ba, to ya sa har yanzu inda akuyar gaba ta sharuwa nan ta baya take sharuwa. Ma'ana waɗannan matsalolin da ake ta fama da su tun tsawon shekara 200 ko fiye da haka, har yau tasirin sauyi da ake nema a gani bai faru ba. To shine kenan yanzu ba a hada nassoshi da abubuwan da ke gudana, ba kana hada nassi da abin da ke gudana. Yanzu abin da annabinka sallallahu alaihi wasallam yake ce maka ne, ana auren mace dan kyau, dan daraja, dan mukami, dan nasaba, da idiya lisafo, amma sai yace maka fadfar bidati addini, karin jaya ga wadda take mai addini. To mai addini din nan fa ta iya yiwa ba ta da karatu, don haka bari ku ji jama'a, aure ba shiga mota ba ne. Yanzu za ka shiga mota, yanzu nan sai ka ce to shi kenan mu lallaba, Allah ya sauke mu lafiya, ai an kusa, ba ma haƙuri dai ba ai. Aure ba a zaman haƙuri a aure, irin yadda Bahaushe yake cewa ai zaman haƙuri, ba zaman haƙuri ake ba, zaman gamsuwa ake. Don haka Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan aha, kauna da tausayi. Allah bai ce haƙuri ba. Ma'ana yanzu idan nan wurin aka ce gidan biredi ne, ni kuma ba ma'aikacin biredi ba ne, na shigo cikin oven, me nake kenan? Haƙuri nake yanzu, haka ne? Haƙuri nake, don babu wani dalili da ya kama wanda zan zo in yi aiki a wurin. sai a ce in yi haƙuri har a gama gasawar biredin da za a gasa a bani. To zaman haƙuri kenan, to ka ƙaddara ka yi zaman haƙuri na shekara 20 kana jiran biredi. Zaman haƙuri ne wannan? Zaman cutarwa ne. Shi yasa duk matar da bata dace da kai ba, to bata dace da kai din ba. Ba zaman haƙuri kenan ba, zaman cutarwa ne, ba abin da za ku haifar. Sai irin wannan halin da muke ciki. To sai zama ba a haɗa waɗannan halayen da waɗannan nassoshin. Naka tashi aure galibi sai a ɗauki nassin sai a aje, sai a ci gaba da abin da ke gudana.
Waɗancan 'yan kasuwa ne, waɗancan manoma ne, waɗancan kama ne, ma'ana mutane ne waɗanda suke adiyun, yadda za su yi aure a al'adance da tunani na ne na kyau da sha'awa da wargaje bukata. Sai kai ma ka tashi mai addini, sai kai ma ka yi irin haka, kai sai ka samu matsala. Su ko dama can a cikin matsala suke don sun kauce wa tsari. Amma kai kana da wata muhimma saɓanin tasu. Su in ka duba, ina son ka dubi da yawa mutanen anguwarku, ka duba menene suka sa gaban ba abin da ayan nan take cewa ba. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am, ci suke su yi jima'i, ci suke su haihu, ci suke su yi kashi, tara kuɗi suke su yi gidaje, tara kuɗi suke su yi. Sai ka ce wai alhaji wani bayan duk waɗannan abubuwan da yake mai kuma me yake nufin ya achieving? A'a, ai shi he has arrived at the promised land. Shi ai dama hakan yake so, ya samu wani lokaci da zai ta ci yana sha kawai, yana ta siyan gidaje, yana ta siyan motocin, ba wani abu, haka zai ta yi har ya mutu. To kai ma haka ne, kai ba haka bane, to yaya rayuwarku za ta zama daya? Saboda haka ku ji wannan na daukan muku ne ga abin da yafi damun ku, yafi alaka da ku. Amma na son ku duba da kyau ku gani. Yanzu duk wani matashi da ya taso ya fara samun kuɗi, dillalai iri-iri za su zo su kewaye shi. Kaga zai samu dillalan gidaje, zai samu dillalan 'yan mata, zai samu dillalai masu suna kawalai. Dillalan gidaje za a zo a fara samun shi. Ai alhaji gwamma a sai kadara kaza, ai gwamma a sai kadara kaza. Don haka kullum rayuwar shi za ta kare a mai a kokarin yau za a sai gida kaza, za a gyara, za a sa 'yan haya, za a sai mota kaza, za a sa ta akan titi, a tayin nok, a canza da jaba, a 'yan sanda sun kama. Sai a ce hawan jini ya fara kama alhaji. Sannan dillalan 'yan mata, kai alhaji wata yarinya ce, kai wannan yarinya ba wanda ta dace a garin nan sai kai. Na biyu kenan. Sannan sai samari da 'yan daudu da magajiyoyi tsoffin karuwai, kullum za su rinka zuwa su nemi shi tallan. Akwai wasu 'yan mata sun gama gogewa da duniya. To kun ga, bari gaya muku, da dama idan ya tashi ba zai tunanin shekara 30 da ta wuce a anguwar da ya taso akwai wani da ya taso yana da kuɗi, irin wannan rayuwar ya ta yi har ya watse. Ko kun fahimta? To da sai ya auna waɗannan abubuwan da abubuwan da nassoshi suke gargaɗi game da me? Game da taka tsantsan da duniya, taka tsantsan da dukiya, taka tsantsan da mata, taka tsantsan duka. Da sai ya rinka auna waɗannan nassoshin ko? Amma sai ya zama kurma, sai ya zama bebe, sai zama makaho. Me zai faru? Sai shi ma sai ya bi irin yadda waɗancan ɗin suka bi. Ko kun fahimta? Shekara 30 da ta wuce, da ni da makamantana mun tashi mun ga wasu mutane waɗanda masu kuɗi ne, masu dukiya ne. Sai abin da suka faɗa, yau wasunsu so rasu, wasunsu a yau sun talauce, wasu talaucin ya kai sun baggarin, wasu sun nakasa, wasu sun tsufa. Kai akwai wanda har makaranta ya gina da masallaci, da ya rasa yadda zai sai ce to masallaci dai ba zai iya sayarwa ba, amma zai iya sai da makaranta. akwai wanda ya gina masallaci tangamemin masallaci da fili, sai dawo sai ce yanzu filin masallacin ya yi yawa, zai yanke shi ya siya. Kuma nawa ya siyar da filin masallacin? Naira 60,000. To yanzu kai da ka taso kana samun kuɗi, yanzu kamata ya yi ka ɗibo irin waɗannan mutanen ka zuba su a faifai, haka ne? Ka yi nazari. Amma sai zama ba a kula da wannan, kawai ya taso sai da waɗancan fa sun samu matsala ne saboda ba su iya ba. Shi yanzu ya iya, yana da degree, yana da masters, ai ya goge ya shiga duniya, shi haka ba za ta same shi ba. Madadin ya rinƙa yana taka tsantsan. Shaitan mayaudari ne, duniya mayaudariya ce, kuma waɗannan a tsakaninsu kake rayuwa. Duniyar kana cikinta, shaitan kuma shi ne abokin zamanka dare da rana. Mana kana rayuwa tsakanin mayaudara, amma kuma ka kasa faɗaka. To sannan ku dawo ku dubi 'yan siyasa. Yanzu daga 1978 zuwa yanzu, za ka ce 2011, shekara 33, a daidai wannan lokacin akwai wasu gwamnoni very powerful, masu ƙarfi, gwamnonin shagari ne. Akwai gwamnan jihar Sokoto, Shehu Kangiwa, one of the most powerful governors. Sannan akwai Professor Ambrose Ali, medical doctor ne, consultant, professor ne a medicine, sannan governor ne na jihar Bendel. Wannan a kudanci kenan. Sannan in ka tafi arewa maso gabas akwai Tatari Ali a jihar Bauchi, a jihar Gongola akwai Abubakar Barde. Waɗannan gwamnoni ne masu ƙarfi. Shi dai Shehu Kangiwa mutuwa ya yi daga kan doki, don haka shi yana cikin ƙarfin shi ya mutu. Da iyawa da isa da dukiya, amma sai da ya zama yau iyalan shi aikin girki suke a wata makaranta, da haka suke cin abinci. Professor Ambrose Ali, na taɓa tafiya yau kusan shekara 10 na dawo na biyo garinsu Efoma a cikin jihar Edo. A yanzu ana kaɗa gwangwanin taimako ne a cikin cuncini da lafiya, ana neman mishi taimako, za a je a yi mishi magani. Gwangwanin taimako gwana-gwanai aka ɗaga. Gwamna ne, professor ne a cikin medicine, kaske nan fa. Sannan Tatari Ali, tafiya muka taɓa da daɗewa, muka je muka saro wani daji, mun shigo wani ƙauye mun ɓata, muna tambaya a cikin jihar Bauchi, aka ce mu ɗan zauna mana muna shaƙata. Shi ne sai wani ya ce ai nan ne garin su Tatari Ali, ƙabarin shi ma yana bayan gidancin. Aka nuna mana wani gidan ne, gida ne irin na ice da kara. Kusan ƙarfe 2 na dare muka je muka tsaya da tocila, muka haska ƙabarin shi, muka yi mishi addu'a, muka tawo. Gwamna Abubakar Barde kafin ya rasu, wani na kusa da shi yake bani labari, sai da ya zama mota tashi ta kanshi ta gagare shi, idan ya tashi zai yi tafiya, sai a tafi tasha, sai a tare siɗin gaba, sai a aje wani yaro ya zauna, in mota ta kusa cika sai a ɗauko shi a caɓa a guje, sai a zo da shi sai zauna a siɗin gaba a mota haya. Shi ne alfarmar da za a iya mishi. A yanzu kai gwamna ne, a yanzu kai gwamna ne, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Sai ka tsaya sai ka karanci waɗannan, to sai ka ga menene kuma nasu yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun
ما قدمت لغد waɗannan zannonin dukkansu sai da suka tara kuɗin tsiya yadda yake ba za su sake talauci ba iyalansu ba za su sake talauci ba amma ka ga ni da iri na mun ga rayuwarsu kakkab ga ta Allah ya nuna mana sun yi kuɗin kuma sun yi tattalin amma kuma sun talauce me ya kamata kenan da sai ka hada wannan ayar da abin da ke faruwa sai kai tattalin gobe lahira ba nan duniya ba hada duniya alfaniya mai karewa ce jama'a kun ji wannan sannan a lokacin shagari an yi wani minista mai karfi dan garin nan ne sai da aka zo aka ce mishi ranka ya dade ka fito takarar sanata yau shekara uku da ta wuce ko hudu sai ce ba zai iya ba na daya bai da kuɗi na biyu wanda ke kan kujerar sanatan da yake so yayi fada da shi ya kwace shi yake mai cefane a gidan shi amma a lokacin da shi yake minista na man fetur yana da karfi a lokacin wannan bai wuce matsayin dalibi ba a lokacin amma duk tattalin yawa kan shi to dan ka gane duk wannan tattalin da kake wa iyalanka
na duniya ne ko to aikin banza ne
a nan duniyar ma zai kare kafin aje lahira kaga dai waɗannan misalai ne
1978 ne kawai zuwa 2011 shekara 33 ne kawai
amma ka ji Allah ya fata-fata da su ko kun fahimta jama'a amma fa kar ku manta har kasashen waje suna kai kuɗi a adana musu suna sayan gidaje amma in ta kwale za su je su sayar da komai su zo suna rarrabe suna cin abinci a gidan rediyon Najeriya Kaduna fa aka sa wani dattijo da kan shi ya furta ya ce shi fa tun da yake bai taɓa sanin talauci ba amma wata ran sai gashi a wani gidan gwamnati da daddare an ji ana lalubo mishi inda 200,000 take ne ba a samu a bashi wanda zai ci abinci a wata yanzu an manta da shi ba a labarin shi to wannan abin da ya sa mafi turancin mu nan matasa ne mu rinka kokarin muna hada al-ahdasu bin nusus ni Allah ya ce yaya duniyar take a yanzu al-imam ibn duraidin yake cewa wannan rana da kake ganin ta kullun tana fitowa shar to yaudaraka take yi ba budurwa ba ce kana ganin rana kullun da ruwa sai ka ganta ta fito ko ta fadi da tijuwa me ba sai ka dauka za ta fito tsohuwa ne a'a sai ganta ta sake fitowa kai ne rana kun kake tafiya ita ba ta tsufa tsufan ta zuwa magariba ne gari na wayewa ta sake zama budurwa to in kawai da yadda take zama sabuwa haka kai ma to kawai da rukai tsufa kake yi sai da haka jama'a kowa ya rinka hada al-ahdas da an-nusus abinda wannan fa'ida take ce mana kenan mutanen da suka rinka hada al-ahdas wan-nusus da annabi yazo zaka ji ba su gigice ba me suka yi imani suka yi hatta waɗanda daga baya imanin su bai bayyana ba jikin su yayi la'asar irin su Kisra don sun yi yunkurin imani sai su gaba su da goyon bayan mabiyan su amma sai jikin su ya sanyi wannan mutumin da yazo mun karanta zai zo kuma mun ga alamomi sun tabbata dan haka sarki Kisra fa ba ma ya iya tsubbu kuma banda karatun at-taura da injila ya iya tsubbu sai da ya buga ƙasa ƙasa ta tabbatar mishi da cewa abin da ya sani na ilimin at-taura ya zo duk da haka sai ya sake rubuta takarda zuwa ga wani sarki mai ilimi na tsubbu irin nashi yace kai mana bugun ƙasa ka ban me ka gani shi ma ya ce abin nan da muke rubato a littafin nan shi ne bayyana sai ya ce to ka ga magana ta da taka bincike na da naka yayi daya da ya yi yunkurin zai musulunta sai ya ce bari ya jaraba su da ya jaraba sai ya ce duk a rufe kofofi gaba daya a bar mai windo kwaya daya ya leko ya ce me kuke gani kuna son mulkin ku yadda wannan suka ce eh kuna son Allah ya tabbatar muku da duniya da lahira suka ce eh yace to mu haɗu mu bi wannan annabi da ya bayyana sai suka sheko a guje suna neman inda kofa take ba zo su kashe shi suka rasa inda kofa take sai suka koma sai yace ku koma na yi muku haka ne dama don in jarabta imanin ku da karfin ku akan addinin ku ashe da gaske kuke addini sai suka mai sujuda shikenan to duk lokacin da ya zama kai baka hada nasoshi da ahadaf to kana da wahala idan ahadaf din nan munana ne ba su shafe ka ba kuma idan na alheri ne yana da wahala ka samu alheri dan haka ku rinka kuna sanin menene tarihi sannan me ake ciki a yanzu sannan menene Allah ya faɗi amma kar ka shagaltu da neman labarai na yi bayanai tsantsa akan karatuttuka da suka gabata akan wannan kabiya na kufra Herakal Herakal ne Heraklos shi ne sannan saniyan na biyu ko mun karanta wannan yake cewa wal istifada min zalika da kuma fa'idantuwa da irin waɗannan abubuwan da ke faruwa shi tawaqqu'i ba'da umuri almustaqbal domin iya gano abubuwan da za su faru a gaba abinda kaga yana faruwa a yanzu yanzu ku duba yanzu mun tare muna yin irin waɗannan karatuttukan da irin waɗannan maganganun da irin waɗannan littafan da irin waɗannan ilmomin sannan ga waɗanne irin mutane matasa ne yan shekara 15 16 17 18 30 da makamantan haka to yanzu mai hankali in yazo ya tsaya wanda yadda ake karatun nan sai tunanin yaya al'amura suka faru a baya lokacin da wani yanayi ya taɓa faruwa makamancin haka to sai tawaqqu'in to nan gaba akwai wani abu da zai biyo baya amma wawa sai kalli yanayin kawai sai dariya zai yi jama'a ta dubi littattafai irin waɗannan kibba kibba a tara su a tara matasa ba tsofaffi ba da tsofaffi ne za ka ganin duk take yake da kutu na zubar da majina mana duk sun kusa mutuwa kuma abinda ake karanta musu ba daidai yake shigar su ba don haka ba wani tasiri da zai biyo baya amma a tara matasa masu lafiya ana musu karatu irin wannan an tara littattafai irin wannan kuma nan da shekara 20 ka ce wai ana nan a yadda ake a baka da hankali baka auna abubuwa wallahi jama'a ina murni a muciya ashe da jimawa yana nazartar ina wucewa da littafi ina kaza ina kaza wannan yanzu musulmi ne hausawa sun zauna suna zagin albaniya ce kaza albaniya ce kaza sai ce ba zai ce ba ya ce kun san shekara na ina zauna a kofar gidana yana zuwa yana wucewa da littafi ya ce ku in ba dan ba ku da hankali ba kullum mutum yana rike da littafi da safe da yamma yana tafiya yana dawowa kuma ku ce haka zai zauna ya bar ku yadda kuke ƙarya kuke yi ya ce ni ne a ƙasan yamurai kiran shi za a ya ce kai ne kake nufi ina ka dosa me kake so ka kawo nan gaba yace dole za a monitoring abin yace amma ku kun bar mutum yana tai yana tai yana tai in sharri ne a haka sai yayi karfin da sai ya ci ku in alheri ne sai ya kai yadda yake ba ku za ku amfana ba yace mun a ƙasa inyamurai ne mutaba'a ake yi da an ga matashi ya taso yana abu yana abu ana da elder council sai su kira shi manya sai a ce to kai in mun ga fa kullun sai mu ga ka wuce ka je kana ta haƙa rami anan kana bar ruwa kana bar ruwa me kake nufi ne me kake so kai menene ka ba menene ka ba in suka hasashi akwai sharri a abin sai su hana yace amma ku za ku bar mutum ya tayin abu yace kuma sai daga baya sai ku zo kuna mamaki wai me yasa ka bai faru me yasa ba zai faru ba in ya mari ne jama'a ko kun fahimta wai ai su abinda suke tunani yanzu kai taucewa da littafi ka shekara 30 kana yayi da littafi kuma daga ƙarshe ka zo ka aje littafin nan kai shikenan sai kuma a koma a dawo a ci gaba da hira inda suke yi ana jin BBC kun fahimta jama'a ya kamata ku rinka tunani ka karanta littafin Kano ta babu ci gari na Malam Abubakar Dogaci me yake cewa yace sarkin Kano Abdullahi sarkin Kanawa na farko na Fulani lokacin da aka yi wa sarkin Hausawa duba wanda shine na ƙarshen Hausawa a ƙasar Kano aka ce mishi to da yace ku duba min waye zai gaje ni sai aka ce to ranka ya dade ka fito ta kofar yamma wanda ka gani ya fara wucewa to shi zai gaje ka yana fitowa da safafa sai da Abdullahi da Risala zai je dauko karatu sai kira shi yace in ka sake wucewa ta hanyar nan ka ga yadda zan yi maka ma'ana yanzu shi ba haushe ba kuma ta nune ne zai har kujerar shi kenan shikenan sai Abdullahi sai canza hanya yana wucewa yana wucewa ran nan kuma sai aka sake mai duba kace to in har ka fito wanda duka da ya wuce na farko da safan nan shi zai gaje ka kuma sai fito sai aje kujerar shi ta waccan hanya sai ga wannan yaro ya zo wucewa ya kira shi ya kwaɗe shi kuma abinda aka faɗan hakan ya faru Abdullahi shi ya yi gari ya zo har wannan kujera a lokacin abin da nake so in gaya mana jama'a wannan rashin duban ahadas din nan ni na san nuni hadarin rashin yin shi ne saboda cikin Hausawa da na tashi Hausawa suna daga cikin mutanen da ba abin da ya shafe su da lura da me yake faruwa a yanzu to menene zai biyo baya ba abu ya ta faruwa ya ta faruwa a lokacin da 1970s ake kallon fim din India Mazi India Jugunu Kung Fu duk ana kallon waɗannan Hausawa ƴaƴansu sun bilmiya suna kallon wannan fim din sai da su dauki matsalar da sauki ba ai sai da su dauki matsalar da tsanani ba ana ganin fim ne yara suke kallo kawai a lokacin ana samun yara suna waka kantire sai ka ji iyayensu na ta dariya waɗannan ƴaƴan su ne suka tashi a yanzu suka kafa ƙungiyoyi na fim suna ɗibo jikokin ku kyawawan samari da ƴan mata suna juya su suna zama musu irin waɗannan ƙungiyoyi amma da harshen Hausa saboda haka sai aka waye gari kafin a faɗaka don girman Allah za ka iya tuna lokacin da aka yi taro aka ce za a juye za a rinka yin fim na Hausa zai rinka kwaikwayon al'adun ƙungiyoyi kawai sai dai kawai da ka kalli fim ɗin Hausa baka san lokacin da kana cikin kallo sai da sun juye suna rawa amma ka kalli na Yaraba ka kalli na Inyamurai suna nan sun tsaya akan al'adunsu sun ƙi su canza amma su kansu India da ba sa kallon fim ɗin America da suka bar ƴaƴansu na kallon fim ɗin America yanzu fim ɗin India shi kuma ya fi kama da fim ɗin America ba fim ɗin India ba su bayyana tsiraicin jikinsu ƙarara ba sa yadda a yi kis ba a yadda a yi kaza yanzu dingi ake saboda ta'asirantuwa da wannan don abin da kai kake kyama in ka bar ƴaƴanka suna yi kana ganin yara ne to ai su ba su girma da wannan ne as part of their culture and tradition akan cewa al'ada su ce ta gargajiya da sau gada ba yadda za ka iya kankare ta daga baya saboda haka jama'a muddin mun tashi a cikin al'ummar da suke da sakaci game da kula da ahadas ko amma su ne yanzu musulunci muke karantawa yana kiran mu zuwa gaba da muhimmanci game da lura da kula da abubuwan da suke faruwa da kuma sa ido da kuma shirya musu da daukar musu mataki da gargadon yadda ya dace gashi malam yake cewa sallazina kana ladaihim ilmun dan haka waɗanda suke da ilimi wa mutaba'atun lil ahdaf kuma suke dubiyar abubuwan da ke faruwa kanu yudrikuna qurbal bi'sa annabawiyya su kam sun kasance sun rusko aikowar da za a yi wa annabi saboda suna da ilimi suna da dubiyar al'amura wallazina lam yahtamu bil ahdaf waɗanda ko ba su ba da muhimmanci da waɗannan abubuwa da ke faruwa ba ولم يتابعوها باقوم سابي بيرسو كانت البعثة النبوية لهم حدثا سيدا ما ايكو دا النبي هذا هم سسابا ابو مفاجئا سنن ابو نوان دي ابقو مسو غريبا كما باقو ناك سيسكي تا سباتو سكي تما بندمو اجعل الالهة الها واحدة حقا من دون الجعل من يومي دسو kai wannan ba mu taba ma sami'na bi hada suka ta maganganu a cikin mamaki me yasa saboda wawaye ne mahaukata ne gaba ɗaya kawai rayuwar musta'anafa ce a wurin su abinda ake nufi da wani yana rayuwa musta'anafa shine shi daga yanzu in yace koshi to daga yau ne ya fara tunanin yau kuma daga yanzu ya fara tunanin yau baya tunanin jiya ne ci ya koshi ya cinye duk abin da yake da shi da la'asar ta yi ya ji yunwa ya rasa wanda zai ranta mai kuɗi yaya yi ajiya da ya tunanin haka ba don haka yau ma gari ya waye sai ya sake ɗibo kuɗin gaba ɗaya ka haɗo mai koko da kosai da shayi da komai ya sake yin kyat illa asar ta kuma ya sake zuru zuru limaza li annahu la yahtammu bi mutaba'ati al ahdath ghafil huwa kuma kun fahimta nan kasa malam ya kawo wani bayani wanda yake son ya alakanta shi da wannan yake cewa wala allama ma yushbihu hadha aidan qissatu ka'ab al ahbar me yuwa dan abin da zamu iya cewa yayi kama da wannan matsalar da muke tattaunawa labarin wani mutum mai suna ka'ab al ahbar inda ma jaa ila umar ibn al khattab radiyallahu anhu wa akhbarahu bi qurbi wafatihi shahidan wanda za a kashe Umar yazo ya gaya wa Umar cewa Umar za a yi maka kisa kuma za ka yi mutuwar shahada mimma wajiduhu fi kitabillahi ay at-taura yace ya samu irin wannan karatun ne a cikin at-taura ibnu sa'ad shi ya rawaito wannan a cikin tabaqat mujalladi na 3 shafi na 332 ibnu hajar ma ya bayyana wannan a mujalladi na 7 na fathul bari shafi na 65 sai yace wal mubarrid da kuma al mubarrid والتعاوذ والمرائي دي ودن المعلمين سن بينا اتكين اينين واتو شافي نا 221 سيتي فكيف كان كعب يتوقع الوفاء يا اكي كعب يا اينين تمام رسول عمر ذات فارو الا من خلال معرفته للامرين سي ده مسني شي ده ودن الامر غدا بيو اللذين ذكرتهما waɗanda na ambace su in saha ma zakartu anhu amma fa in wannan magana ta tabbata daga Ka'ab in ta tabbata maganar shi Ka'ab yayi ta ga Umar din kun fahimta dan akwai dan matsaloli ne game da isnadin musamman shi Ibnu Sa'ad da ya ruwaito ta da cikakken isnadi to in ta tabbata to ya ake Ka'ab ya iya gane za a kashe Umar wasu ayoyi ne da ya karanta don asalin shi Reverend Father ne ya musulunta ma'ana tsohon malami ne a addinin mutanen da sa'annan kuma dattijo ne ya daɗe a duniya sannan kuma ya rinka auna yadda al'amura suka taro to sai ya haɗa al'amuransa ya gano to wannan mutumin za a kashe shi kuma kisan da ba a yi mai da sunan addini ba a yi mai kuma ya zo ya gaya wa Umar ɗin ya tabbata ita kanta Atika matar Umar ai ta yi mafarki ta ce ta ga ainihin wani katon zakara yana saran mijinta Umar me fassara mafarkin sai Umar ya ce za a kashe ni ne to ya aka yi katon zakara yana saraka kuma shikenan sai ka ce za a kashe ka shi ne baka rinka hada da nassoshi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a cikin hadisai game da al'amuran mafarki dubi hanyoyin da Annabi Yusuf ya biya fassara mafarki sannan dubi yadda al'amura suke faruwa ma'ana waɗannan bayanan abin da suke nuna mana kun san wata ishara ita ce dole ne duk wanda zai shiga harkar ilimi sai ya zama yana da nutsuwa sai fatin da abin yake cewa ko menene ya faru kana tsutukuna kanka zama carried away da an ce maka kaza kaza ke faruwa kawai shi kenan sai ka bi a'a ka natsu ka binciki yaya abin yake yaya ya faru menene ya biyo baya in ba haka ba za ka zama kullum kana cikin tukka da warara a cikin al'amuranka shi yasa ko ga kafirai Allah ya ce innakum la fi qawlin mukhtalif da sun ga kaza da su nazari ba game da Annabi sai su ce sha'irun in ga kaza ba sai su ce majnun mahaukaci ne inna ma yu'allimuhum bashar kullum suke nan cikin controversial statements maganganu masu karo da juna sai Allah yake duk a cikin rudani kuke maganganun ku karo suke da juna yau in sai duka ba sai suke tashin kiyaman nan gaskiya ne gobe kuma sai suke ƙarya ne ma ba za a yi ta ba ni da zai ce in ma da gaske ne za a yi ta ni da aljanna zan tafi suka ga to haka duk mutumin da baya natsuwa a cikin abubuwan da ke gudana shi yasa ka ji kullum yan jaridu sai su gayyato wani mutum suka ga an cewa na zo kai bayani ku ne masana game da me ke zuwa ya zo me ke kaiwa da komowa current affairs yanzu misali wannan sai ga shugaban kasar Libya Muammar al-Qaddafi ya fito yana bayani dangane da al'amuran da ke faruwa a kasar Tunisia sai na tashi zaune na ce yawa ya faɗa ka kenan domin irin shegantakar da Zainul Abidin Ibn Ali ya rinka yi a kasar Tunisia nasu shai irin ta ce 100% Gaddafi ya taso ya ci gaba da yi to da gumurzu sai yan kasar sa ga to me rage za a zuwa sallama a fito da danki dan shekara 35 yan sanda su fara dukan shi a kan shi prison a kan shi ina gobe sai a dawo da gawar shi sai a jefar miki a zo gobe a kama limami kaza gobe sai a zo da gawar shi a jefar a kofar masallaci to da tsanani yau kusan shekara 20 da wani abu to shine fa sai mutanen kasar sai su ga to yanzu abin da ya rage fa idan fa ba fitowa suka gaba ɗaya Zainul Abidin ne kashe su ba ko kuma su su kore shi to babu shakka ba a ƙarar da su da kisan mummuke shine sai suka ce a fito a kashe na kashewa a samu shuhada'u sauran kuma su rayuwa mai kyau to abin da suka yi kenan to Gaddafi duk abin da Zainul Abidin ne yake a Tunisia shine Gaddafi yake don haka sai Gaddafi ya tsorata sai fito yana cewa yana kira zuwa ga mutanen kasar Tunisia da Allah su kwantar da hankalinsu su zauna lafiya waɗannan al'amura za a haɗu da manyan ƙasashen su domin a samu yanzu mecece mafita tunda shi sarkin ƙasar ya gudu sar da suka yi haka suka yi nasara mutanen Libya su ma sai suka fara tunanin yanzu ya wasi fi haka to kaga wanda yake lura da al'amuran wanda na fara jin labarin kawai sai nace saura Libya sai kuma ga Gaddafi ya tsorata to haka ya kamata fa ka rinka nazari kana gane menene zai dawo lokacin da ba ta kashi te ba ta kashi a kasar Congo me ya faru me tsaron shugaban kasar ne ya dauki bindigar da ake tsare shugaban kasar ya harbe shi da ita saboda zalunci da danniya da murdiya ta yi yawa sai harbe shi da yayi sai zan ya zama gwarzo ya hutar da mutane da yawa daga fitina shine shugaba Kabila to me ya faru a daidai wannan lokacin irin wannan gumurzun yana faruwa a kasar Niger shi ma na Niger sai harbe nashi shugaban ko kuna fahimta jama'a to waɗannan irin al'amura an ka ganin suna faruwa a addinance ne a siyasance ne ta hanyar tattali ne ta hanyar rayuwa ne sai ka fara tunanin to ɗaya wurin ma fa haka za ta iya faruwa to kana haɗa abin da ke faruwa yau da kullum ne da nasoshi ba ma nasi ne yake cewa a jimillance wa tilkal ayyamu mubawiluha bainan nas duk abin da ya faru a da shi ne ake maimaita shi yake sake faruwa a yanzu a tsakanin mutane ma'ana babu wani sabo abin da ya faru din ne shi ne yake faruwa jama'a kuna fahimta da kyau to abin da wannan darasi yake gaya mana na uku shi ne lallai ne akwai matukar muhimmanci ka rinka ɗibo nasoshi kana haɗa su da mai ke zuwa ya dawo to sai ka rinka samun ansa salisan na uku manal masuhu haliyan malam ya ce abinda muke ji yake faruwa a halin yanzu a nan abinda yake nufi da mulamasa feelings irin abubuwan da muke ji a jikinmu suke faruwa da ma abubuwan da muke gani min ziyadati iqbalin nasi ala tamassuki biddin na karuwa da mutane ke yi wajen riko da addini wal hirs alaihi da kuma kwadayin addini wat tamassuk bihi da kuma runguma addini lam yakun mufaji'an ba fa abu ne wanda ya afko haka ba lokacin da Usman Abubakar bin suke karantawa shekara 50-40 da ta gabata a kasar nan dariya ake musu malaman bid'a zuwa suke suna zagin su ane musu gwalo to wai gani ake wai wannan abin da Usmanin suke yi a banza zai tafi a'a masana turawa barka jitin a lokacin da suka yi nazari suka ga daya akwai can can akwai daya can akwai daya sai suka ce to akwai abin da zai faru nan gaba a duniya aka ce musu menene sai suka ce nan gaba za a samu wasu nau'in mutane masu riko da addini katakam aka ce me kuwa gani sai su ce to kun ga wancan da zai na karantar da mutane ga irin shi can wuri ka ba ga irin shi can ga irin shi can take up ya ai ba a sauraron su sai ce a'a ba a sauraron su amma suna tasiri ba a sauraron su amma suna tasiri yanzu dan girman Allah kasan cewa karatun Bukhari da Abubakar gumo yake ranar Asabar da Lahadi wannan da la'asar wannan minti 25 ne fa a sake minti 25 kasan cewa wannan karatun Yahudawa sai da suka aje mishi masana na musamman suna saurare daga duniya suna bada analysis akai bayan da Malam Abubakar gumo rusu sai da su wajen shafuffuka guda nawa sun fitar da rahoto akan wannan karatun suka ce tunda suka san ana wannan karatun suka san akwai abin da zai biyo baya a kasar suka ce kafin a lura kuwa sai ga duk wannan karatu ya nasu ko ina sai aka wayi gari gaba ɗayan wannan mutum nakiyan shi da masoyan shi in ya zo na wannan karatun saurare suke nakiyan shi ba su san san da suke juyowa suke zama masoyan shi ba kafin wani lokaci sai suka ce sai zama duk kasar gaba daya irin ra'ayoyin shi kawai ake bi gudun hijabi ba ra'ayin dariƙa ba ne ra'ayin gumi ne ba ra'ayi ne na iyayenmu da ke al'ada ba jalla suke yafawa su to yanzu wace ce ba ta sanya hijabi dubi karatun mata da ake tara mata ane musu karatu a islamiyya namiji ke karantar da su wannan ba ra'ayin iyayenmu bane yan al'ada ba ra'ayin dariƙa bane ra'ayin gumi ne ya akai har wanda ba su yarda da gumi ba har yau amma sun da suna wannan karatun ko kun fahimta to su Yahuda suna ba wannan kabila muhimmanci yanzu zaka ji malamin ya kwaso mana wani documentation da wani bature ya yi tun 1919 tun lokacin wani bature ya rubuta wani bahasi wani bincike fiye da shekara 100 da ta gabata ya hasashi abin da zai faru a yanzu kuma yace wannan abin da zai faru babu shakka sai ya faru don haka turawa kun ga wannan juyin juya hali da ake gani na addini da yake faruwa da wannan riko da addini da wannan yanke wando da ake da wannan yawo da Qur'ani aljihu da magogi da wannan makarantun hadda tura da zama musu sabon abu ba shine irin magana da mun faɗi a dazu zai yi ka tara matasa irin waɗannan a gama karantar da su ka bayan shekara 30 wannan ya zama shine goalkeeper wannan ya zama shine tele wannan ya zama shine coach da filin ƙwallo ko kuna fahimta da kyau jama'a mu je mu ba turawa su suna nazarin abubuwan nan Allah ya kyauta saboda haka sai malam yake cewa wannan irin riko da addini da ake gani a yanzu yake faruwa yace to ga dukkan masu bincike ba abu ne wanda kawai ya faru bagatatan ba fakamata haddasa al-yahud wan-nasara wal-kuhan kamar yadda yahudawa da kristoci da yan tsubbu da bokaye suka bada labari amul bi'sa kamar da cewa annabi ya kusa zuwa wajadna aidan sai muka samu har wa yau a yanzu man kataba an hadal iqbal muka samu waɗanda suka yi rubutu game da irin wannan fuskantowa addini da baya a yanzu don haka walam yakun hadha rajulun bil ghaibi wannan bai zama rajulun bil ghaibi ba bai zama canki faɗi ba don ka ga turawa sun zo sun yi rubutu su ce kaza su ce kaza su ce kaza ku duba akwai littafin min gashi an zo da shi makarantar nan ana karantarwa sunan littafin shaharin fi dimashq shaharin fi Dimashq wani malami ne yanzu kusan shekarar 100 da ta gabata ya kai ziyara kasar Dimashq Sham sai ya samu Nasiruddin al-Albani ya tara matasa kanana yana ta karantar da su sunna sai su bishi da gari sai su dariya ake ta musu ana ta zage su ana ta madandan shi kuma nan ya dukufa yana karantar da su laila nahar to kuma din da ya sai ce in wannan karantawar ta ci gaba to nan gaba za a samu ni juyin juya hali game da duniyar sunna a duniya shi ne yake godiya ga Allah a yanzu Allah ya kawo shi ya ga wannan abin da ya rubuta yanzu baya gani sosai baya iya tafiya mashuru ya je gidan shi yana Riyadh Balarabe ne mutumin kasar Riyadh shi ne bugo mini waya yace bari hada ni da shi ne magana da kyan ke magana amma yake cewa ya gode wa Allah Allah ya nuna mishi abin da ya rubuta da kanshi yace yau ga waɗannan sai yana magana yana cewa yau ga waɗannan waɗanda su hashiya ne ma a makaranta Albaniya sun waye gari sun zama su ne malamai don su Husaini Awashiya su ne manyan ɗalibai su Hamdi As-Salafi su ne manyan ɗalibai su Jamilu Zainu su ne manyan ɗaliban Albani a lokacin da ke gaba su mashhur da su Ali Hassan waɗannan irin waɗanda za a ce ku tattaro bita ne za a yi sallah an kusa sallah ma'ana ba a ma damu ko su ji karatun ba an kusa tashi karatu ya ce ku je ku tattara buta za a yi sallah ana ganin ma kamar bai da muhimmanci ma su ji karatun yau ga shi su ne ɗigga-ɗigga malamai a cikin tafiya ina kake magana su Jamilu Zainu ina su Husaini Awashiya ina makamantan waɗannan sau da haka duk mai hankali yana auna irin waɗannan a hadas ɗin ya san ba za su zo su tafi haka ba amma wawa sai ya ga cewa kada Allah wannan ɗin ne ko kun fahimta da ma Allah ya kiyaye ba ka sai yake cewa ba rajulun bil ghaib ba ne waɗannan rubuce-rubucen da suke walakin mal mutaba'a lil ahdathi wal istintaj minha sai dai kuma dubiyar al'amura da ke faruwa da kuma fitar da sakamako daga gare su awsalahu ila hadha at-tawaqqu shine ya kai shi zuwa ga wannan tsammanin cewa kaza zai faru ma'ana yana son ya kawo ne wani bature da ya rubutu ko da yi ya dan ka ga an ce bature ne ko da ya hude ne na kasar Rasha da ma guje eh sai ka ce a wannan sheman banza ne kawai abin a'a ya bibi abubuwa ne sai ya fitar da sakamakon me zai faru ko kun fahimta jama'a ko ɗan yau da focus fa da haka suke yi shi yasa ake cewa yau rajimin bilbaidi suke ba rajimin bilbaidi ba ne masu bibiyar yanayi waɗanda za ku je kana zaune da daddare a ɗakinka ana mamakon sanyi sai ka ga a talbijin kuma an nuna hoton garinku an sa hoton rana a ce gobe za a yi zafin rana sai ka ce ƙaryar banza ka ji da sanyi zai kashe mu nan a dafa yau gobe za a yi zafin rana gari na rayuwa sai ka ji gari ya ɓarke da zafin rana ka ce ka mashi duk mutanen nan fa a shi ka ga to amma dai ai daidai ne a'a ilimi ne hanyoyi ne scientific method ne hanyoyi ne na bincike shi yasa su a science akwai tools akwai vehicles akwai equipments akwai hanyoyi da ake bi na kimiyya da fasaha ba ma kafin na'urori na ilimi domin jikinka kai dan adam babu wani abu wanda wata na'ura a yau take iya sarrafa wanda Allah bai baka wani abu makamancin haka ba duk wani abu da ka gani na na'ura bature ya kwaikwaya daga jikin dan adam ne yake ainihin mai da shi daidai da yadda zai kara sauri ko ya kara kaza ko ya kara kaza don haka sai ga abin da ya gaggawa mutuwa kuma fiye da dan adam din yanzu da mota da mutum wanne yake dadewa da mota da mutum dan adam ne yake dadewa technology Allah ne aka dauka yanzu wajen carburetor da sauransu da kaga an yi carburetor yana kaza yana kaza yana kaza al'amuran hanci din nan duk su ne wajen carburetor ka samu carburetor ka daure shi da leda bam zai aiki to daure hancin ka da leda ka gani zaka kai labari to duk al'amuran to amma sai Bature ya kara wannan nashi gudu to wannan gudun kuma shi yasa sai ya kare da wuri to kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka wannan mutumin da ya wannan rubutu Bature ne yake nuna cewa duniya nan gaba fa za a samu mujin juya hali amma wannan mujin hali daga matasa musulmi ne za su taso da riko da addini da kaza da kaza da kaza to shine malai ya fara maka sharar fage fatin kan yaya maka magana ba duba bane shi ba tsubbu bane a'a ya bibi al'amura da suka faru a baya ne sannan yayi yana hada su da yadda kuma al'amura za su faru a yanzu ko kuma a gaba yaqulu ahadul kuttab ɗaya daga cikin marubuta writer ne kawai philosopher ne kawai ba malami bane na addini ba ma musulmi bane yake rubama ta kuma sahawatu al-islamiyya mufaja'a lil alam al-arabi yace ne wura wayewar kai da gagarumaya ta addinin musulunci ta zama abace wanda za ta zo a sassadin ta zo haka a fujike ta fado wa ainihin kasashen larabawa allazi ta'udu Allah ya qira wanda waɗannan al'amuran za su wayi gari su zama ba a karanta su wato ba a karanta su a za su faru a haka ba sai sun faru din kuma sai a ga wannan abu ne wato ba a calculation ba kun gane jama'a abin da ake nufi da calculation anan shine lissafi ba ku jin ko uwan ta ne wadanta fada da Hausa kai ne yasa kake abu baka lissafi ne ma'anar lissafi din nan shine lokacin da zaka yi kaza ka tsaya ka auna ka duba menene zai faru a yanzu kuma me zai biyo bayan shi jama'a kun fahimci wannan da kyau to al'amuran sai su zama a lokacin da za su faru sai zama ba a karanta su a haka ba ba a yi nazarin su ba walakin bilnisba lil alamil gharbi wannan marubuci ya ce amma fa dangane da yammacin duniya la su abin ba zai zo musu cikin mamaki ba to ina so ku nutsu da kyau ku fara gani Bature shi in an samu gagarumaya ta canjin duniya na musulunci yace ba zai mamaki ba dan ne dan yana bincike akan abu amma su larabawan da abin zai faru cikin su fa sai suna mamaki jama'a kuna fahimta da kyau lam takun mufaja'a ce ba zai zama musu abu ne da ya afko musu ba da anna jami'al qiyadatu fikriya al'alamiyya tawaqqa'at hadhihi as-sahwa domin dukkanin waɗanda ke jagoranci na tunani na duniya wato dukkanin philosophers da ideologists dukkanin su sun tsammaci irin wannan wayewar kai za ta samu da musulmi munzu Allah ya qilla an 30 aman munzu ma la ya qilla an 30 aman tun abin da ba zai gaza shekara 30 na turawa sun wuce haka za ta faru sai ce bal wa hunaka man tawaqqa'aha minhu akthar min 60 ama ce kai cikin turawa ma akwai wadanda sun tsammaci haka za ta faru tun kafin shekara 60 tun ko da shekara 60 turawa suna tsammanin haka za ta faru jama'a kuna fahimta al'alam al'amriki ko haka ne a al'alim al'amriki al'alim ne al'amriki Smith shi ne ya rubuta shi da haka Smith
amma ba muna da Mr. Smith ba cikin turamin su mallaka ne gwamna mai wandan ƙarfi Smith M-S-M-I-T-H Smith al'alim al'amriki ma'ana wani masani ba amerike an american scientist kun fahimta jama'a wani masani mutumin kasar america mai suna smith fi jami'ati ko a montreal fi kitabin lahu a cikin wani littafi nashi asmahu wanda ya sanya wa littafin suna al-islamu al-yawm musulunci a yau
a yau ba yau asabar ba ma'ana musulunci a wannan zamani ko kun fahimta jama'a wasabara fil khamsiniyat wannan littafi ya fito ne a 1950s shine khamsiniyat
ina ga ko khamsiniyat misali 1950 to 51 52 har 59 shine 50s kenan
khamsiniyat an gane malai yake cewa wasabara fil khamsiniyat ko haka ne fil khamsinat a ainihin wato 1950s lafata nazar al-mas'ulin ya ja hankalin masu mulki fi biladihi a garurukan shi na America a kasar shi ta America ila hadhihi sahawa ya ja hankalin su cewa to kuna ta yi wa musulmi kaza fa kuna ta yi wa musulmi kaza amma fa ga abin da muke hasashen ne biyo baya ko kun fahimta jama'a sai kuma yace wal alim al-injilizi sai kuma wani masani shi kuma na ingila British scientist sahibu shuhura ad-dawliya wanda yake an san shi duk duniya kasa da kasa the intercontinental scientist kenan shi kuma sunan shi Watts
W-A-T T guda biyu Watts
sunan shi kenan shi kuma bature ne na ainihin wato ingila jama'a kun fahimci wannan gashi nan fi tahlilihi bil islam da ya zo yana ainihin wato tahlili wato yana bada analysis yana bada bayanai dangane da musulunci fil usulul wusta azamunna na tsakiya alladhi tadammanahu kitabuhu as-sadir wanda littafin shi ya ɗauko tarihin waɗannan zamunna littafin yaushe ya fito ama arba wa sittin wa tis'a wa alif miladi 1964 shi kuma nashi littafin ya fito tawaqqa hadhihi as-sahawa shi kuma sai da ya hasashen wannan irin gwagwarmaya za ta faru wa wasafaha kuma ya siffanta wannan gwagwarmaya bi annaha sawfa taqudu ila ideologia rabi'a yace to wannan gwagwarmaya da za ta faru za ta ainihin kai zuwa ga philosophical ideology to sai ce rabi'a me yake nufi da rabi'a
idan kuka dubi kun san shi bature bature duk abin da yake gaba daya duniya ce ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya dan haka a jawanib na rayuwa addini a wurin bature baya cikin lissafi addini baya cikin lissafi abu na farko mulki irin na capitalism abu na biyu mulki irin na communism gurguzu can kuma jari hujja abu na uku ne socialist su ne irin mutanen chinese da sauransu to yanzu irin waɗannan ideologiya ne waɗanda ake jan mutane zuwa gare su duba wannan tsarin na farko capitalist in the capitalist system wanda uban wannan fagen a wurin turawa shine Adam Smith ya rubuta littafin shi mai suna The Wealth of the Nation abinda wannan aqidar take tabbatarwa ita ce a bar kowa ya je ya samu arzikin shi ta duk inda zai samu ya zo ya kafa harkar shi ya ɗibi mutane ya biya su abin da ya ga dama ya biya su in sun yarda shi kuma duk ɗan kan nashi ne shine jari hujja kenan to a wannan tsarin daga masu kuɗi sai talaka
babu tsakiya. Ina da kuɗi sai zo dukin sai gonakin ku na gado gaba daya, sai kuma rinka diban ku kuna mini barema. Idan na gama in tattara duk hatsin da kuka noma mini na biya ku, na sai gonakin ku, in je in kai in taskance kuma sai abin da na ga dama in siyar muku. Da kyar za ku rinka siyan abin da za ku ci kullum. Na ga gobe kuma sai in ce na tsaye da ɗana takarar gwamna don ni ne nake da kuɗi. To wannan shi ake kira capitalism. Shi ne annivar ar-ra'samali. Jari hujja, kuɗi na su ne dalilin da zai sa kawai in fi ku in mallake ku in yi muku kama kariya in yadda na so. Ko kun fahimta? Kun ga a ƙarƙashin wannan tsari shi ya haifa abin da ake kira demokuraɗiyya. Na kar ku taɓa tunanin demokuraɗiyya za ta yi adalci. Duk kuskuren farko ma da kai tukunan tunanin akwai adalci a cikin demokuraɗiyya. A zo a yi zaɓe wai kana ɓata bakin kana cewa wai an yi zalunci. Ka ɓata bakin ka dama zalunci ne. Saboda ina son ku gane menene capitalism ɗin tukuna, kun ji na ba ku samari. Tsakani da Allah mutumin da ya zo yi muku irin haka. Jama kun fahimci nazariyar? Gonakin ku ne na gado, sai zo duk sai sai su ya bar su a gonaki, amma kowa ke ɗiba manoma. Ku yi noma sai ɗan kawo wasu abubuwa a baku wanda yake ce fa nan ran nan za ku je ku gobe, inda ku zo da gobe da yunwa za ku yi. Sau da haka ya gama firgita ku ka. Shi kuma da shi da zuriyar shi suna nan suna jin daɗi. Ranar da aka tayar da wani tsari sai sa ƴaƴan shi sai zama shi ne babban attajiri. Shi ke juya kuɗin ƙasar, ƴaƴan shi ke juya mulkin ƙasar. Sai a waye gari ba wani mai motsi daga shi sai nashi. To wannan mutumin da ya muku irin wannan gurgurmuɗin shi ne zai muku adalci a wajen mulki? Sai aka ce ɗan shi ya fito takara. Sai aka ce cikin ƴaƴan manoman can wani ma ya fito takara. Zai bari ya kai labari? To shi kenan yanzu aka zo zaɓe na gaba. Ɗan shi ya samu mulki a yanzu ko? To zaɓe na gaba ma ba wani ɗan talaka da zai sake fitowa takara. Saboda me? Ba zai yadda makarantun da gwamnati ke riƙe da su su ci gaba da ƙyanƙyashe waɗanda ma za su iya tashi su yi muƙawama da ƴaƴan shi ba. Saboda haka idan talakawa za su tashi su yi wa kansu ƙiyamun nauli from nowhere su tashi su yi, amma wallahi ƙarya ne a kafa gwamnati ta demokuraɗiyya ku ce za ta ƴancin ku. Wannan tsarin da kuka sun sarbauna sun gina mana makarantu, an ci abincinsu kyauta, sun ba da sutura, saboda asali su sardauna masu faɗa da wannan abu ne. Don haka da suka gama ƙarewa ka sai zama ɗaliban graduate ɗin capitalism ne suka zo da ƙasar a hannu kuma. Saboda haka duk wanda yake tunanin wai ADU za ta koma yadda take a da, Alhuda Huda za ta koma yadda take a da, Baraya College za ta koma yadda take a da, ƙarya ne. Ba ta koma ba. Kun ji capitalism kenan, sai communism. Shi ko communism ma dama shiyu'iyya suke kiran shi, an-nizam ash-shiyu'i. Shi ko dama gaba ɗaya ma an takura abin da kowa zai mallaka. Kaga nan an ba da damar wani ya tashi ta ko ina ya je ya san yadda zai yi. Kun ga barku ji a ƙarƙashin wannan tsarin ko? Idan shi sarkin ko babban mai kuɗin ya ji ka taso za ka yi kuɗi ko sai ya hada ka. Idan ka san hanyar da kai kayo kuɗi ka taho ko kana zuwa sai ya ɗau ƴawa baka. Ba zai bar ka rayu kai kaɗai ba, don in ka rayu kai kaɗai you will become a threat to him, za ka zama haɗari gare shi. Ba zai bar ka ba sai ya ɗauko ƴawa baka. Bayan kwana biyu sai a baka wata sarauta a fada sai ka rinka zuwa, shi kenan ka zama cikin nashi.
ba za su bauku kai labari ba. To kun ji wannan kenan.
To a wannan tsarin kofa shi tun farko ma za a takura hanyar arzikin ne, ba ma za a yadda kowa ya yi kuɗi ba, ba za a yadda kowa ya haifi ‘ya’ya da yawa ba, ba za a yadda kowa mallaki motoci da yawa ba. Filin gidanka ma a ƙididdige, komai a ƙididdige yake. Don haka da zaran an ji za ka yi wani abu da ka wuce kowa, shi kenan sai a daƙile ka. Ko kun fahimta jama? Don haka a cikin wannan, ku duba, a cikin capitalism, wanda capitalism shi ya intaji democratic system, shi ya intaji, shi ya fitar da demokuraɗiyya, a cikin shi akwai yiwuwar a samu wasu gidaje masu ƙarfi ko da za su tashi suna munafafa da junansu. Don haka ku duba yanzu a Najeriya, za ka ji an ce wane yana nan, wane ma yana nan, mu kuma yaran su wane ne mu. Haka za ka ji wasu manyan mutane guda biyu ko uku suna faɗa da juna. To a capitalism aka iya samu wannan, amma a tsari na kwaminisanci ko ba a barin kowa ya kai labari. Wani mutum guda ne ba zai taɓa yadda kowa ya san alƙiblar shi ba, duk wanda ya taso gan shi a barazana sai kawar da shi. To wannan tsari kuma tsari ne na a bar ku ga kunan rayuwa, ba za a ce an takura muku game da kaza ba, ba za a ce an takura muku game da kaza ba, an bar ku kowa ya ji ne hanyar arzikin shi. Na san muku misali da ƙasar Chinese, amma daga can asalin inda su a zaton su nan arzikin yake fitowa ko, daga nan za su rinka regulating din shi. Menene ma'anar wannan? Noma za ka je kai da abin da za ka je kai, amma sai ai tunanin idan aka barka kana noma, kana samun taki, kana siyan gonakin da kake so, to wannan kuma za ka iya wayar gari ka zama matsala ga al'umma ko ga gwamnati. To shi kenan sai a ce an sa ka'ida duk wanda zai sai gona a ƙasar nan sai dai siya ta hanyar gwamnati, don haka wanda zai siyar sai dai siyar ta hanyar gwamnati. To gwamnati ce za ta rinka lura da me ke shiga, me ke fita, me ke kaza, me ke kaza. Sai sa yanzu mutanen Najeriya sun tafi suna harkoki a ƙasashen China. Ni harkar da za ka yi ko? Za ka yi da ɗan ƙasar ne ta hanyar gwamnatin ƙasar, amma ba ka san haka ba. Don haka in wani abu ya faru na kana kukan ya cuce ka ko? Sai ka kai gwamnati sai gaba abin da za a yi. Saboda asali ba shi ne zai cuce ka ba, ita gwamnatin ce za ta cuce ka. Don ba za su bar ɗan ƙasa ya ƙarfi ba, ba za su bar baƙo da ke shigowa ya kai labari ba. Don haka akwai mutanen mu da yawa a ƙasar China masu yi sana'a da yawa, an damfare su da yawa kuma sun rasa yadda za su yi. Saboda ne, saboda ita gwamnatin ƙasar ita take regulating dukkanin shiga da fice da za ka yi. Yanzu za ka iya tafiya Sokoto yanzu ka je ka siyo wake ka fito, mai anguwar anguwar ma bai sani ba, balle gwamna, balle sarkin gari. Amma a ƙasar China ba zai yiwu ba, duk abin da za ka yi ta hanyar gwamnati za ka yi, duk abin da shi kuma zai yi ta hanyar ainihin gwamnati zai yi. To menene wannan masani yake cewa waɗannan tsare-tsaren jama'a duk sun samu matsala? Kuma wannan tsari gurguzu ya mutu tun 1980s, tun da tarayyar Soviet ta fadi, communism ba ka jin shi. Sannan yanzu menene yake faduwa? Capitalism ne yake faduwa, demokuraɗiyya ce take faduwa. Na gaya muku daga cikin faduwar da demokuraɗiyya ta yi makon da ya wuce, matan shugaban ƙasar Najeriya da matan gwamnoni kakkaf sun haɗe sun kafa wata ƙungiya, suna ce mata Women for Change. Matan canji dole sai an yi canji, dole sai sun samu mulki. Da aka zo sai aka tsaye da mijinta ɗan takarar neman shugaban ƙasa da shi da wani namiji guda ɗaya da wata mace guda ɗaya, aka ibo cikin waɗanda za su fitar da gwani ga jam'iyya akwai mata waɗanda matan nan ka san su ya kai 35%. Ita mata shugaban ƙasa ita ce shugaban waɗannan mata kashi 35 a cikin ita wannan jam'iyya wadda za su haɗu su zaɓi imma mijinta imma wani daban imma wata mace wadda ita wannan macen ƴar wannan ƙungiyar tana ta shugaban ƙasar ce ita ma Women for Change ce. Dukkan matan da ke wurin da ƴan majalisu da ministoci da lauyoyi da dukkanin matan da ke wurin ka a ƙarƙashin shugabancin matan shugaban ƙasa babu mace ko ƙwaɗe da ta zaɓi wannan mata mai suna Sarah Jibril. Haka Sarah Jibril ta tashi ita kaɗai ta zaɓi kanta kamar mayya ƙuri'a ƙwaya ɗaya ta ci rak ita ce ƙuri'arta da ta dangwala wa kanta. Duk matan da ke wuri da sai su kara sai su zaɓe ta tunda su Women for Change ne, ana son canji a samu mace shugabar ƙasa. Amma har shugaban Women for Change duk ta bi ƙasar nan har jihar nan ta zo ta tara mata ana cewa Women for Change, to amma me ya faru? Ita kanta ba ta zaɓi Sarah Jibril ba. Duk matan da ke wurin ba wadda ta zaɓi Sarah Jibril. To abin da za ka ce wannan yana daga cikin downfall na demokuraɗiyya. Kenan demokuraɗiyya in ta faɗi to capitalism ya faɗi, domin ita demokuraɗiyya ita ce steering, shi capitalism ɗin shi ne injin. Ka gaya min in steering ya ɓalle da wace dabara direba zai tuka inji a kai garin da za a je? Saboda haka babu shakka demokuraɗiyya faɗuwa take. Sannan yau duk duniya ba ƙasar da ake bi bashi irin ƙasar Amerika wadda ita ce uwar wannan aƙida. Duk duniya ba inda ake bin ba maci bashi da wanda bashi ya kayye musu irin ƙasar Amerika. Don haka kullum gari ya waye a Amerika marasa aikin yi ƙaruwa suke, zina ƙaruwa take, shaye-shaye ƙaruwa yake, suicide mutum ya sha ƙwaya ya rubuta ƙaramar takarda ya rataye kanshi ya mutu saboda talauci da damuwa. Yayi duk abin da zai yi, yayi zina, yayi luwaɗi, ya koma yana tara yara ƙanana suna sa bakinsu suna tsotson azzakarin shi bai ji daɗi ba, ya ci duk naman da zai ci, ya koma yana cin na mutum bai ji daɗi ba, ya sa kowaɗanne irin sutura a duniya na al'ada bai ji daɗi ba, ya koma yana yawon tsirara bai ji daɗi ba. Sai ce to bari ya rubuta takarda ya kashe kanshi saboda frustration da depression. Sakamakon wannan yau capitalism ya faɗi, kawai abin da baka ce kenan. Yanzu abin da capitalism yake gwargwadon abin da rawar shi yake kallon ƙarasawa ne tsohuwa da rigar mama sai ne sai social system. Shi kuwa wannan dama babu inda ma zai je, domin shi asali bari ku ji sirrin shi, ya tashi ne don ya faɗa da Allah a matsayin shi na Ar-Razzaq. Wato lokacin da sahabbai suka ce wa Annabi sa'ir lana ka sanya mana farashi, ai controlling prices, ya zama kowa ya san omo naira kaza ne, masara naira kaza ce, manzo Allah ya ce a Allah shike shimfiɗa arziki, shike takurawa, shike azurtawa, shike talautawa. Yace ba ni son je lahira, Allah ya tuhunce ni da na takurawa wani tattalin arziki. Dan haka a musulunci ba za a ce an sarrafa farashi, a ce kar a sake doya ta wuce kaza, ƙarya ne. Kar a sake kilo na nama ya wuce kaza, babu wannan a musulunci. So da lokacin da zaka ce doya ta karta saki ta wuce naira 200, to ni kuma daga Otukwa na Genesiota a jihar Benue ta tashi a naira 300, ka ce karta wuce 200, me zai faru? Sai ɓoye ta, sai rinka sayarwa a sace, da haka sai kowa ya ɓoye tashi, sai ta zo sai ta koma naira 600. Sakamakon me? Sakamakon controlling price da kace. Wannan ya faru a lokacin shugaban ƙasa Buhari, lokacin da aka ce za a ƙayyade farashi. Abinda Buhari ya ce kar ya wuce naira 200, sai gashi ya koma naira 800.
don haka kun ji to su abin da suke cewa a toshe hanyoyin arzikin daga root dinsu shine idan na san me kawo maka masara garin nan wanda yake siyar maka da masara to kai ba zan hana ka siyar masara ba ko kun fahimta shi ba zan hana shi shigo da masara ba amma sai zai sai kafa boda ita masarar buhu naira 2000 ce sai ce ba zai shigo da ita cikin kasar ba sai ya ba da naira 3000 sai da to ai yanzu za ta zama 5000 kenan kai ko da za ka siya ba za ka sai ce ya daina kawowa to tunda ya daina kawowa shikenan kai sai ka zauna ba aiki sai ce to gwamnati za ta ba ku bashi za ku rinka yin dukanci za ku rinka yin takalmi kuma shi takalmin ba zai wuce kaza ba kuma in kun yi za ku rinka kaiwa wata hukuma ta gwamnati ne tana sayan takalmi shi ma takalmin ba za a bar ku siyar da kanku ba wannan shi ne government intervention in the system ma'ana gwamnati tana da hannu dubu-dubu a cikin tsarin sakamakon wannan sai zama ana tasarrufi game da arzikin mutane ko kun fahimta jama'a to amma kaga da yake Allah ba a mishi wayo duk su gama wannan abin kasar China yau sun fi kowa yawa kuma kowa kusan yana da wata sana'a wadda yake rayuwa a ƙarƙashinta amma fa wannan is against the will of the system to menene wannan masani ba America yake cewa wanda kar ku manta fa ina muku sharhin abubuwa guda uku ne wanda wannan masani yake cewa to wannan irin juyin juya hali da ake tsammanin ya faru to zai faru ya haifar da ideology rabi'a wata aqida wani thought wani tunani wani philosophy na hudu to kun fahimci yanzu guda uku ko ma'ana yanzu guda uku ake fama da su yace to zai haifar da na hudu satatahakkamu fil alam al mu'asir yace wanda wannan irin ideology wannan irin ra'ayi da irin wannan sauye-sauye da tunani na hudu to zai samar da wani canji a duniyar zamanin yau fil qarnil hali a cikin wannan karni da muke ciki karni na 20 kenan dan a cikin karni na 20 wannan magana shine karnin da muka gabata yanzu mun shiga karni na 21 sai yace ala anna akhtara wasiqa bihadhihi alkhusus ta'udu ila aqul yace ala anna akfa akhtar وثيقة بهذه الخصوص تعود إلى عالم روسي إلى عالم روسي يتي تارد تشوافا ونن أين هو تو دكومنتيشن شيني وثيقة ونن لاباري ونبيك نكيك نكيك أكام ونن كده دكر ينا كوماني زياد ونن مسدين كسر روشيا وهو ونن متنك وشيني to Janiski ina fata an gane ko fahimta ba shi ne haka suna yake suna ne irin na maguzawan su to Janiski ko to Janski ina fata an gane kataba majmu'ata mu'allafatin fi aqab al-thawra ash-shi'iyya wannan masani ya rubuta tattaruwar wasu rubuce a ƙarshen juyin juya hali da aka yi na ainihin kwaminisanci محاولا تقييم تلك الثورة ينا قوكر يتبتد دوانا جوين جوية حالي دا اكي ومتفائلا كما با عنده جمع تبتد بچوا وانا جوين جوية حالي نكو منسان شي يافاو اما سيساكو وستبوي يوچيتو نهو اكما ينا ننزي فاو اما سيچي متا يوشذي فاو وعينا عينا زي فاو تأتي الثورة العالمية الثالثة قدر ما يرم تأكو إنن تجين في حال الدنيا أين أين هو تزات فارو تميسا أنا يكرات الثالثة سمال يتشي مشيرا بهذا إلى الثورتين العالميتين الفرنسية والشيوعية وما نوني نزوى قدين في حال بدادي بفارو الدنيا نتين فرنسا نتينكما نبرجزو na ainihin wato kwaminisanci shi ne shi a nan yanzu kuna ji? Shi a nan yanzu kun ji yadda ya dubi juyin juya halin na Faransa da na ainihin abin nan Russia da ya bibi waɗannan guda biyu sai yake cewa to na uku yaushe zai faru. Amma kun ga shi wannan kamar yadda za ka zo ka biya ya yi wannan ƙididdigar tashi ne da daɗewa. Wancan da ya nashi 1964 ya yi shi ya sa shi a lokacin na uku ya faru yake cewa na hudu shi kuma wannan an yi na ɗaya an yi na biyu to sai ya ce na uku ne ba mu san yaushe zai faru ba shi ne ya magana 1919 za ka ji waɗannan maganganun da ya yi shi kuma wancan ya yi na shi 1964 ko kun fahimta? Sai ya ce wa ila anna kintayhima kad fashilata tare da cewa fa dukkan guda biyun sun fadi fi nahiyatin mu'ayyana ta wani bangaren wato ku duba yanzu jama'a kamar yadda nace kwaminisanci ya fadi faduwar kwaminisanci ya zo ne ta hanyar me ta hanyar democratic policy ta hanyar demokradiyya misali jama'a yanzu makarantar nan ta mu duk sai mu ta karantar da mutane duk da ina karanta ba mu taba samun matsala ba sai mu fara zuwa gidan kurkuku muna wa'azi daga haka sai wata fitina ta taso mana wanda sai ta rugurguza makarantar da da'awar gaba daya kaga ba asalin karantawa bace wani abu ne to haka nan asalin capitalism din ba shi din ba tukuni demokradiyyar da ke karkashin shi ce da ta fadi sai ta ja mishi faduwa sai shi ma ne yake cewa da gwagwarmayar faransawa da gwagwarmayar kwaminisanci dukkan su guda biyun sun fadi amma wannan faduwa da ta kawo musu cikas ta faru ne akan wasu abubuwa na musamman sai ce wa annal alam to kenan duniya a yau fi hajatin ila sauratin duniya tana da bukata zuwa ga wata gwagwarmaya kadima wadda za ta zo تستطيع أن تصحح من مسارات الحركة الإنسانية ود ومن قدر ما يذات إيه جارة كيدا كونوا وراء يرمتون كيدا كونوا وراء يرمتون تناك آلياني أتكين نقاط قداه أكوديار نقطة تفرقوا إتتي أديني بإن متويتين هذا أديني ديكا هرما قضاوة أكوى أبدوية بدشي ونبيكي لنكو ساواتو ومنشيني أدينيشي baka baka raba dan adam da addini baka raba dan adam da harkar tattali neman kuɗi to baka raba dan adam da harka ta siyasa shugabanci baka raba dan adam da harka ta rayuwa yaya abincin shi yaya suturar shi yaya gine-ginen shi yaya kaza to galibin waɗannan abubuwan ba a iya raba dan adam da su to sai kuma a legitimahiyya yaya zamantakewar shi take yaya mu'amalar shi take yaya kai da komowar shi take da wasu al'umma to waɗannan abubuwan kun fahimta jama'a su ne abubuwan da malamin ya kira su ko masanin ya kira su al-haraka al-insaniya to waɗannan abubuwan guda biyar suna buƙatar gyara yanzu dan girman Allah ko aje duniya ta yi faɗi scope din ku ɗauke shi a Najeriya yanzu addini ana yin shi daidai a Najeriya yadda ya kamata siyasar fa tattalin fa rayuwar fa to dubi zamantakewar yanzu jiya nake kallon wani program na ji daɗin program ɗin NTA Port Harcourt suka saka shi abinda suke magana shi ne an ɗauko ana magana traditional institutions ne wato sarakunan gargajiya da al'adu da mutane suka gada wani tasiri suke da su sai aka sanya wani elder wani irin dattijo statesman irin dattawan gari